بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 20 ga watan zulqa'ada daren litinin kenan daren 21 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 18 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 32 a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki mishi rahama wanda babban malami fadilatu Sheikh Salih ibn Fawzan bi ibn Abdullah al-Fawzan ya masharhi Allah ya saka musu da alkhairi darasin mu na baya mun tsaya karshen al-mas'alatu al-ashira wato mas'ala ta 10 daga cikin manyan miyagun al'adu wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai shine al-istidlalu ala butlani shay'i ala butlani dini bi qillati afhami ahlihi wa adami hifzihi cewa idan sun tashi kafa hujja akan batuncin abu sukan kafa hujja da cewa ai waɗanda suke bin wannan addinin suna da karancin fahimta ko kuma ba su da hadda ko kuma ba su san rayuwa ba ko wani abu makamancin haka za mu tashi yau insha Allah ta'ala akan al-mas'alatu thaniya 10 wato mas'ala ta 12 shine malam yace i'tiqaduhum 'ala al-qiyas al-fasid wal wa inkari al-qiyas as-sahih wato anan malam ya da mana mas'aloli guda biyu ne na farko shine i'tiqaduhum 'ala al-qiyas al-fasid suna kafa hujja da kiyasi wacce take wato gurbataccen kiyasi wa inkarin kiyasi sahih sannan kuma su inkarin ingantaccen kiyasi shine ce al-mas'alatani al-hadiya 10 wa thaniya 10 sune mas'aloli guda biyu da na 11 da ta 12 shine al-istidlalu bil kiyasi al-fasid suna kafa hujja da kiyasi wanda yake batuccen kiyasi ka kaulihim kamar yadda suke cewa in antum illa basharun mithluna kamar yadda suke fadi wa manzannansu su ce ai ku ba komai bane face mutane ne irin mu ku mutane ne kamar mu da aka ba ku da wata daraja akan mu wa inkarul kiyasi sahih da kuma inkarin kiyasi wanda yake ingantacce malam yace wal jami'u li hadha wa ma qablahu abun da ya jawo suka yi wannan da kuma wanda ya gabace shi ma'ana abun da ya jawo suke kafa hujja da batacciyar kiyasi da kuma suke inkarin ingantaccen kiyasi shine adamu fahmil jami'i wal fariq, rashin fahimtar abinda ya hada mutane da kuma abinda ya babbanta su, rashin fahimtar abinda ke hada matsaloli da kuma abinda ke rabawa. Bi ma'ana shine mu mutane dukanmu muna da aljami, muna kuma da alfariq, akwai inda muka hadu akwai kuma inda muka rabu. Misali kamar aljami abinda ya hada mu shine dukkaninmu ɗan adam ne, ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum min turab, kullukum min adam wa adam khuliqa min turab, dukkaninku daga annabi adam kuke. Shi ko annabi adam an halicce shi ne daga turbaya, ku kuma asalinku daga annabi adam kuke. Saboda haka kaga wannan shine aljami, inda muka hadu kenan dukkaninmu ɗan adam ne. Amma muna da fariq, fariq shine misali yanayin zubin halittar mu, ai akwai bambanci, wani dogo ne wani kogunto ne, wani kakkaura ne wani ko siriri ne, wani fari ne shi ko wani baki ne shi, kowa da yadda aka bambanta, wani namiji ne wata kuma mace ce. Amma kuma abin da ya hada mu dukkaninmu menene? Ɗan adam ne, jinsi ya hada mu. Amma mun samu ikhtilafi ta hanyar suran da Allah madaukakin sarki ya halice mu, fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, a dukkanin suran da Allah madaukakin sarki ya ga dama Allah yana tarkibin halittar mutane a kai. Subhanallah. Eh, ina ga yimin rubutun nan ko? Na'am. To su mutanen jahiliya malam yace sun kasa fahimtar wayannan matsaloli guda biyu, cewa dukkanmu a matsayinmu na ɗan adam akwai inda muka hadu kuma akwai inda muka rabu, akwai inda Allah ya hada mu akwai kuma inda Allah subhanahu wataala ya raba mu. Na'am. Malamin shari'i yake cewa al-mas'alatu al-hadiya ashara wa thaniya ashara, mas'ala ta 11 da kuma mas'ala ta 12, i'timaduhum ala al-qiyas al-fasid wa inkaru al-qiyas as-sahih, shine kafa hujja da dogaron su da qiyasi wanda yake batacce da kuma inkarin qiyasi wanda yake ingantacce. Wal qiyasu inda al-usuliyina nau'ani, malam yake cewa qiyasi a wajen malaman usul nau'i biyu ne. Na farko ma dai me ake cewa qiyasi, kafin mu ji nau'i nawa ne shi, menene shi qiyasi? Qiyasi yana daga cikin masadirul shari'a, yana daga cikin inda ake wato mabubbukan da shari'a ke babbukowa. Akwai al-qiyasu sahih, qiyasi ingantacce shine ana kafa hujja ne a addini da alkur'ani da sunna, a duba aya a cikin alkur'ani ko hadisi, wannan matsayin su ɗaya wajen hujja. In bai samu ba to sai a sauko kasa zuwa ga qiyasi sahihi, shine sai a ce to yanzu misali kaza ba shi da hukunci karara a cikin qur'ani, ba kuma shi da hukunci karara a cikin hadisi, amma akwai wani abu makwafinsa ko makamancinsa da ya taɓa faruwa Allah ya saukar da hukuncinsa a cikin Qur'ani ko kuma ya saukar da hukuncinsa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ni sai a dauko wannan abin da ya faru sai a ga yayi kama da wancan to sai a ba su hukunci ɗaya, wannan shine kiyasi. Mun gane ko? Wannan shine kiyasi. Ko kuma a yi zamana kiyasi, kamar yadda za mu ji, in mun ji bayanai na duka ɓangarorin kiyasin, zai fi fito mana da bayanin asalin shi kiyasin ma menene shi. Shine yace na farko akwai kiyasu illa. Akwai kiyasu illa. Kiyasu illa shine a faɗi cewa kaza ya faru, amma dalilin faruwarsa shine kaza da kaza, kaza da kaza. Wannan shine illa, shine dalilin faruwan kaza, to shine kiyasu illa. Malam yace wa huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Shine a sama wato hukunce-hukunce na addini. Akwai hukunce-hukunce al-ahkam wanda suke usuliya, akwai al-ahkam kuma wanda suke far'iyya, akwai al-ahkam asliya, akwai al-ahkam far'iyya. Hukunce-hukunce asliya su ne tushe, far'iyya kuma rassa ne su. To kiyasi shine, kiyasu illa shine a samu wani abu da ya faru amma shi ba tushe ba ne, sai a nemo hukunci na wani abin da yake kama da shi a cikin hukunce-hukunce waɗanda suke tushe ne, sai a ba su hukunci ɗaya saboda wani abu da ya haɗa su. Shine malam ya ce misali, fa in ikhtalla shartun min shurubihi fa huwa qiyasun fasid. Idan wani sharadi daga cikin sharuɗan kiyasin ya faɗi, ba a cika sharuɗan gaba ɗaya ba, to ya zama ɓataccen kiyasi. La yu'tamadu alayhi fi ithbati hukmin min al-ahkam, ba a dogaro gare shi wajen tabbatar da wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen addini. Sai ce wa hadhihi mas'alatun khatira, wannan matsala ce mai hadari. يقول ابن القيم, ابن القيم هنا تشوا اكثر ضلال الناس انما هو باكثر ضلال الناس انما هو بسبب القياس الفاسد. مفيا يوان باتن ده متاني سكاي سن باتني سبوده قياسي باتشي. واول من مارس القياس الفاسد ابليس, wanda ya fara kawo bataccen kiyasi shine ابليس لعنه الله عليه. لما امره الله بالسجود لادم, لوكتين ده الله يا امالتي شي يتي مع النبي ادم سجدا, سي يتي قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سي يتي اي نافيش الخيري, دليلين ده يسا بزن ماي سجدا بكين saboda nafishi alheri. Me dalili? Sai kawo kiyasi. Kiyasi da yayi shine sai ya ce khalaqatahu min nari, shi ai ka halice shi ne, khalaqatani min nari, ni ka halice ne daga wuta, wa khalaqatahu min tin, shi kuma ka halice shi daga laka. To wannan kiyasin da yayi, malam yace yaz'umu annan nar khairun min tin, shi a tunaninsa ai wuta tafi alheri sama da laka. Saboda haka a bisa kiyasinsa, ai in za a duba falala ne, to bai kamata a ce an halicci mutum da wuta kuma a ce yayi sujjada ma wanda aka halicce shi da laka ba. Kaga wannan kiyasi ne wanda yake fasid, bataccen kiyasi ne. Fa yakunu huwa khairan min adam, daka yanzu ya zama kenan yafi annabi adam alkhairi. Wa hadha qiyasun fasid, wannan kiyasi ne batacce. Li anna an-nara laysat khairan min at-tin, domin ai wuta ba ta fi laka alheri ba. Bali tinu khairun minan nar, in akwai abinda ma ya fi alheri tsakanin wuta da laka, to laka ya fi wuta alheri. Li'annan nara muhriqatun mutlifatun lil ashiya, saboda ai ita wuta tana kuna duk abinda aka sa a cikinta, kuma to ajalinsa ya zo kenan, za ta tafiyar da shi. Amma tin, amma kuma shi laka fa, fa huwa yunbitul ashiya'a wal budhur wa fihi khairun lin nas, ai shi kuma laka yana tsuro da abubuwa kuma akwai alherai da yawa na mutane a ciki. Ita wuta in aka sa abu a cikinta to ya tafi kenan. Shi ko laka yanzu kasa, idan ka sa kwaran shinkafa guda ɗaya a ciki ka take, sai fi da dari. Kaga kenan in za a yi kiyasi sahihi wanne yafi alheri tsakanin wuta da laka, ya kamata a ce wuta laka tafi wuta alheri, amma shi sai wannan mummunan kiyasin. Falau dhahabna ila alqiyasi la qulna, malan yake cewa in ma za mu kafa hujja ne da kiyasi, to sai mu ce at-tin khairun min an-nar, ai laka yafi wuta alheri, ma'a anna li'timada laysa huwa ala alqiyas, tare da cewa hujja ba za mu dogara da kiyasi ba, bal li'timadu ala ikhtiyari Allah subhanahu wa ta'ala wa tafdilihi, abinda ya kamata mu kafa hujja da shi ba wai mu ce laka yafi wuta alheri ba kaza kaza a yi kiyasi, a'a, zallan Allah ya zabi laka akan wuta, wannan ya ishe mu hujja. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar, Allah madaukakin sarki yana aikata abinda ya ga dama, ya kuma zabi abinda ya ga dama cikin abinda ya halitta. La i'tiradu alayhi, ba wanda ya isa ya ce ma Allah dan me, walahu al-hikmatu al-balighatu subhanahu wa ta'ala, Allah yana da hikima wacce take babban hikima a cikin duk abinda yake aikatawa. To wato abinda malam zai nuna mana anan shine shi kiyasi wanda ake aiki da shi, kiyasi sahihi shi hukunci wanda yake far'i, baya tsayuwa da kiyasi shi a kadan kansa sai an koma zuwa ga hukunci na asali. Kamar misali, yanzu mun sani cewa da ɗa mai ƴanci da bawa ai matsayinsu ba ɗaya ba, to yanzu ko kiyasi za ka yi idan aka ce maka ga hukunci nan, Allah ya saukar idan ɗa mai ƴanci ya yi zina bai yi aure ba a mai bulala ɗari, haka mace, to kaga baiwa saboda darajanta da matsayinta yana ƙasa da matsayin ɗa mai ƴanci, sai Allah ya ce idan sun yi wannan laifin fa iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab, sai a raba laifi, sai a raba hukuncin da za a yi wa masu ƴanci biyu, sai a yi musu, sai zama ita an mata nawa, ita an mata 50. Kaga wannan ko a kiyasin hankali yayi daidai, sai kuma ya dace da aya. To saboda haka shi kiyasi duk abin da aka yi na kiyasi, to dole sai an koma zuwa ga akwai wani hukunci tabbatacce daga Allah da ya taɓa faruwa irin wannan, eh, to kafin sai a ɗora kiyasi a kai. Amma shi kiyasin shi a karan kansa bai zama hujja, bai zama hujja. In ka ɗora kiyasi ka ce a hankalce kaza da kaza kaza da kaza, to sai ka koma kuma sai ka ce to ai irin wannan kuma ya taɓa faruwa ga hukuncin da manzon Allah ya yi, ga hukuncin da Allah ya yi, ga abin da ya zo a hadisi. Muna fahimta ku? To shi kaga Iblis bai bi wannan ka'idar ba, kawai sai hankalinsa ya nuna masa ya yi kiyasi cewa ai a ka'ida bai kamata a ce laka ya fi wuta falala ba, to ka kaddara cewa wuta ta fi laka falala, sai Allah madaukakin sarki ya ce yanzu ya ɗaga falalan, ya ɗaga darajan laka akan wuta, sai ce wuta ta yi malaka sujjada, ai kiyasi ya faɗi, an gama kiyasi. Yanzu dole abinda za a yi shi ne a sadu da mahukuncin Allah, a miƙa wuya ga hukuncin Allah. To shi ne malam yake cewa kazalikal mushrikuna qasau hadhal qiyas lamma kadzabu ar-rusul, haka mushrikai su ma sun yi wannan mummunan qiyasin lokacin da suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, qalu suka ce in antum illa basharun mithluna, suka ce ai ku ba kowa bane face mutane ne ku irin mu, ma'ana kiyasinsu shi ne bai kamata muna mutane kuna mutane kuma a turo mu a turo mana ku a matsayin manzanni ba, ya kamata in za a turo a turo wanda yake sama da mu ne, a turo mala'ika. haka suka fada qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan fa inna bima ursiltum bihi kafiru yaka ce inda ubangijinmu daga sai yake shi ya aiko ku in ya so ai sai turo mala'iku daga ko abin da ku zo da shi mun kafirci daga suka ce inna hanu in antum illa basharun mithluna malam yace istadallu bi bashariyatihim ala adami sihhati risalatihim sai suka kafa hujja da zaman su mutari a matsayin hujja ce na rashin tabbacin sakon da Allah ya aiko su da shi li'anna risalata la tasihhu fil bashari bi za'amihim wai a tsammanin su shine bai kamata in Allah ya tashi turo da sako ya turo ta hanyar mutum ba wa za qiyasun batil wannan kaga shi ma qiyasi ne wanda yake gurbatacce li'annahu qiyasun ma'al fariq domin qiyasi ne wanda yake tare da al-fariq kamar yadda muka yi bayani akwai al-jami' akwai al-fariq li'anna Allah li'anna ar-rusula faddalahum Allah ala ghayrihim saboda su manzanni Allah ya fifita su akan wasunsu wastafahum muhtarahum Allah ya zabe su akan wasunsu wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirrisala Allah kuma ya fi kowa sanin yanayinsu da kuma nagartansu ne ya turo su da wannan sakon Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah shike zaban yan sako cikin mala'iku da kuma cikin mutane inna Allahu sami'un basir Allah mai ji ne mai gani ne yace kuma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san me ke gaba gare su ya san me ke baya gare su ma'ana Allah ya san manzannin su waye su tun kafin ya aiko su ya kuma san me za su zama har ƙarshen rayuwarsu daka Allah ya san nagartansu kuma ya zabe su a matsayin manzanni daka sun cancanta to malam abin da yake so ya nuna mana a nan shine su wayannan mutanen sai suka kase bambanta cewa tsakaninmu da manzannin Allah akwai aljami akwai alfariq aljami shine abinda suka fadi din nan cewa in antum illa basharun mithluna ku mutane ne irin mu wannan mun hadu da su anan a matsayin halitta Allah ya halice mu mutane su ma ya halice su mutane kamar yadda Allah ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajaje da wa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كذا الله ينتهي كتير لسو ني متني إلنك عزيب هلتان أما أقوي الفارق أبن دي بمبن تامرسو شيني سوء Allah ya daga darajar su akan mu ya zabe su ta hanyar turo su da sakonninsa to wannan shine fariq yanzu mun bambanta da su anan kamar misali ne yanzu tsakaninmu da Tinubu muna da aljami shine dukan mu ɗan Najeriya ne amma muna da fariq eh shine shi shugaban kasa ne yana da power mu kuma bamu da shi yau in yaso yana iya sa makasan kafiyu kowa ya koma gida ya zauna kuma kowa ya koma gida ya zauna kai kuma ba yanzu in ka sa kafiyu a cikin yayinka ma ba kowa zai bi ba eh kuma da bayanai ta kare akan su ai ko kage yanzu dukkanmu ai yan kasa ne amma shi yana da wata power da yake Allah ya bashi wanda mu bamu da wannan power din bayan nan ma akwai damammaki wadda dokar kasa ta bashi a matsayin shi na shugaban kasa wadda mu kuma babu da shi amma in yazo nationality sa Nigerian ne mu ma nationality mu Nigerian ne amma akwai bambanci tsakanin mu da shi haka manzanni suke tsakanin mu da manzanni dukkan mu mutane ne amma akwai bambanci yadda Allah ya bambanta mu da su shine su ya zabe su a matsayin manya a cikin mutane a cikin bayinsa ya ba su annabta ya ba su sakonni su isa zuwa ga mutane muna ganewa ko malam yace wali hadha lamma qalu li rusulihim wannan yasa lokacin da suka ce wa manzannin su in antum illa basharun mithluna تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين لوكتين دسكا تشي دا منزل ننسو أي كوبا كوا بني باتي متاني إرم kun zo ne kawai kuna so ku katange mu daga abin da iyayenmu da kakanninmu suka kasance suna bauta muwa laka in da gaske kuke yi to ku kawo mana hujja mabayyaniya qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ce da su inna hanu illa basharun mithlukum suka ce da gaske ne a babin halitta mu mutane ne irin ku amma walakin allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai allah yana yin baiwa ma wanda ya ga dama cikin bayinsa kaga su manzannin sun tabbatar da aljami' sun kuma tabbatar da me alfariq sun tabbatar da cewa mun hadu a halitta mutane ne mu irin ku amma mun bambanta cewa Allah ya mana baiwa ta hanyar turo mu da saku ai duk manzon da Allah zai aika sai kaji ya ce ila qaumihi ko zuwa ga mutanansa kenan a cikin su aka ciro shi dangin su ne shi wa ila adin akahum huda wa ila thamuda أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم شعيبا وإنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولوطا إذ قال لقومه كي ألا ما يكتشوا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم با ونمن زند مكتب أيكاوا باتي من أيكا شني دئيرن هرشن دمتا ننسكي فيمتا دنجي مسبياني manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi aiko shi yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum hadithun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga Allah sai yace ya turo da manzan daga cikin ku aka cire manzan daga cikin ku aka cire manzan mutun ne irin ku yaran ku dai da shi balarabe ne kamar yadda kuma kuke jin larabci amma ya samu fariq tsakanin ku da shi shine Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan ku to wannan rashin fahimtar aljami' wal fariq shike kai mutun izuwa ga yi inkari inkarul fasid tunda kaga shi iblis ai ya kasa fahimta yanzu misali idan ka dauki uwa da da wanne ne falala na uwa ko tana gaba alhamdulillah sai yaro yazo yana jin yunwa a kaida yanzu tsakanin da da uwa zai aiki wani uwa yake shiga ta aiki da madalla sai yaro ya tsuye ce yana jin yunwa sai babansa sai ya kira mamansa sai ce ki kawo ma wani abinci yanzu in ta kalli darajar wannan a matsayin danta wanda aka ce ta kawo ma abinci taki ta saba ma mijinta shi kuma da yake sama da ita saboda haka lokacin da za ta kalli umarnin ba za ta kalli wadda aka ce ta yi sabin bane za ta kalli wadda ya bata umarnin ne to wannan shine kiyasu sahih abinda iblis ya kamata ya duba kenan ba duba da mawa aka ce kai masujadan ba a'a wa yace ayi sujjada wane ne yace ayi sujjada ai shi da a karan kansa yanzu bai isa yazo ya tsaya ba mawarsa umarni yace ta masa kaza ba sai dai ya roke ta amma babansa yana iya ba ta umarni ta yi mishi ya ce kawo mana abinci ɗebo ruwa ki kawo mishi sha kuma ta ɗebo saboda cika umarnin wa mijinta wadda shi kuma yana sama da ita so in ita tana sama da ɗan shi kuma mijin na sama da ita da aka ta yi sabin ɗan ba umarnin ɗan ba ne umarnin mijin ne to abinda ƙiyasin da ya kamata iblis ya yi kenan shine kar ya dubi wa aka ce ya yi masujjada sai ya dubi wa aka yi wane ne ya ce a yi sujjada to su ma wannan abin da ya kamata su duba kar su dubi wane ne aka aiko mana a'a su dubi wane ne ya aiko kuma wani sabo aka aiko da shi ai yanzu misali kana uba a gida kana iya tura ɗanka ɗan shekara 7 ka ce ya je ya kira maka wansa ɗan shekara 30 kuma ya je ya kira shi to amma yanzu in yaje kira shi zai kalli wanda aka turo ya kira shi ne ko zai kalli wanda ya turo a kira shi zai kalli wanda ya turo a kira shi daga shi kanin sa da yake dan shekara 7 bai isa yazo ya ce masa kai zo ba amma zai je ya ce masa baba ya ce ka zo kuma ya tashi ya amsa kira saboda duba zuwa ga wanda ya kira shi wanda ya turo a kira shin ba wanda ya zo kiran ba so su abin da ya kamata su lura kenan waye turo sakon ba suwa aka turo da sakon ba kuma wannan kiyasin fasidin ai ana yin shi ne a harkar addini amma harkar duniya ai ba wannan kiyasin yanzu kana cikin talauci sai aka samu dan uwanka dan shekara 23 kai kana dan shekara 50 sai zai aje maka miliyan 3 zaka ce ba dai yi Allah ya turo maka arzikinka ta hanyar dan shekara 23 ba bayan kai da shi ko ma ka kusa jika da shi ba lamu shi wa da kai ba ka ce kaga ubangiji yarzu kuma ya shawo bai gari hisabi ne Allah ya azurta wanda ya ga dama kai lokacin da ya so ta hanyar da baka yi tsammani ba wa yarzuquhu min haythu la yahtasib saboda arzikin duniya ne ko to a harkan addini ma sai ka ce to kaga Allah yana shiryar da mutum ta inda bai taba tsammani ba in Allah ya ga dama sai sa shiryanka a hannun sa an danka daka ba dubi zaka yi zuwa ga wane ne ya kawo sakon ba a'a sakon wa ya kawo sakon wa ya kawo to shine su ma kansu manzannin suka ba su amsa suka ce eh da gaske mu mutane ne irin ku amma dai Allah yana baiwa mu wanda ya gada ma cikin bayin sa ana iya samu yanzu cikin sa'annin ku wanda kai primary tare kai secondary tare Allah ya zabo su mutum uku ya ba shi kudi ko kuma sauran ku 30 da sai dai ku yi tafafutukan rayuwa watakila za a zo taro na makaranta ko wani abu kamancin haka wayannan masu kudin su za su cire kudin su kashi watakila ma su kalli cewa Allah sarki ta tana da wani abokina ne tare muka yi primary tare muka yi secondary ya kamata a kai mai buhun shinkafa biyu gida a kai mai jerkan manja yanzu idan sun kawo zaka ce ba zai yi wanda muka zauna benci ɗaya da shi ya ciyar da ni ba zaka faɗa ka kaga ai kaɗewa zaka yi eh wani zai ce kaga amfanin zama da mutane lafiya kenan kaga yanzu wani bai manta da ni ba to kaga wannan saboda duniya ne kenan kuma wannan yana daga cikin abinda da yawan mutane ba su ganewa shine yau yanzu inda a ce wani za a samu karamin yaro ya gaya ma babba cewa kaza da kaza ba daidai ba ne ko da ta hanya mai kyau ne wani sai zo yadda shi ya ce nan a gabanmu aka daura auren uwarka amma nan da bai kawo masa 15,000 ya ce baba ga wannan a yi cefa ne ce kaga yaro dan albarka yaro ya yi albarka amma san da ya gaya mai Allah ya ce dai ce ka yaron yanzu sun koyo rashin kunya eh wai yaron ne kalli ido na kalli gemu na yace ba daidai nayi ba Allah ka shirye mu to mallan shine sai ce taqulur rusul su ma manzannin sai suka bada amsa suka ce Allahu faddalana bi annahu manna alaina wa ikhtarana lil risala ai Allah shine ya fifita mu akan ku domin wato ya mana baiwa ya zabe mu dan mu isar da sakon shi zuwa gare ku fa qiyasukum qiyasun ma'al fariq ai qiyasun ku qiyasi ne tare da abinda kuke ma qiyasin ya sha bamban da qiyasun ku li'anna al-bashara la yastawun domin ai mutane ma kansu ba dai suke ba laisu wa laisu ala haddin sawa ba kan matsayi dai suke ba minhumul mu'min wa minhumul kafir ai a cikin mutane akwai mu'mini akwai kafiri huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi ya halice ku yace amma cikin ku akwai kafirai akwai mu'mini wa minhumur rusul wal ulama was salihun a cikin su akwai manzanni akwai malamai akwai salihan bayi wa minhumul juhalu wal kufaru wal fusaq a cikin su akwai jahilai akwai kafirai akwai fasikai fal basharu yatafawatu mutane wajen komai nasu ana samun wani yafi wani ya wuce wani fa hunaka fariq da haka akwai abin da ya bambanta mutane فالقياس مع الفارق يكون باطلا daga kai kiyasi tare da an samu bambanci tsakaninka da wani to kiyasin ya zama gurbatacci kiyasin ya zama gurbatacci li anna hadha min qawadihil qiyas inda al usuliyin domin wannan yana daga cikin abin da ke rusa kiyasi a wajen malaman usul shine ya zama akwai bambanci rata tsakanin wanda ke kiyasin da wanda ake kiyasi akan shi ya zama akwai bambanci kuma shi kiyasi ko a rayuwa in ka dauki kiyasi mai kyau a rayuwa zaka huta kamar yanzu misali kowa yana so ya sa sutura ko kubal ma wajibi ne ga musulmi in zai fita ya saka sutura Allah kuma shi ya halatta mana haka ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha Allah ya ce ya ku yan adam mun saukar muku da tufafin da zai rike da zai rufe suturan ku ya rike mu ya rufe muku tsareicin ku sannan ku yi ado da shi wajen sa suturan nan kowa da irin suturan da yake sawa duk sunan shi tufafi amma akwai farik akwai abin da ya bambanta wannan yana da kuɗi zai sa mai kyau mai tsada mai kyalli wannan kuma bayi da kuɗi iya abin da yake da shi ya sa yadi ne mara tsada yanzu duka sutura suka sa dai an zo da cewa ne ya sa kaya wane ya sa kaya haka ne ko amma kuma akwai farik ne akwai abin da ya bambanta menene ya bambanta su shine mustawan kayan da suka saka din to yanzu in na fahimci kiyasi mai kyau na rayuwa shine da ni da gwamna duk kaya za mu sa shi ya sa kaya gurgudan arzikin da yake da shi to ni kuma nima kuma sai in yi ma kaina kiyasi mai kyau sai in sauko da kaina daidai iya abin da nake da shi sai in sa abin da ya sauka mu shine unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum manzo Allah ya ce ku dinga dubin wanda suke kasa da ku kar ku dinga kallon na sama fahuwa ajdaru Allah tazzaru ni'matullahi alaikum almuhim dai ana so mutun ya gane cewa Allah ya fifita mutane sashi akan sashi a kowane bangare idan bangaren arziki ne Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki wani yana da yawan arziki wani kuma arzikin sa kuntatacce ne shi yasa wajaje guda biyu da wajen ciyarwa a cikin gida da wajen mut'atu talaq kyauta da za a ba wa mace lokacin da za a sake ta Allah sai ya ce kowa yayi gurgudan iyawansa wajen ciyarwa a gida sai ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha mai yalwa ya ciyar daga yalwansa wanda yake da kuntataccen arziki kuma ya ciyar da kuntataccen arzikin da Allah ya bashi Allah baya tilasta mu rai sai abin da ya bata bi ma'ana shine idan kana da kuɗi da kullun za a kariya da kaza da kwai da shayi mai kauri a gida kana da wannan kuɗin to haramu ne ka ba su dumami muna ganewa ko wanda kuma a gidansa kuɗin da yake da shi na karyawa da dumame da kunu da kosai ne to shi kuma haramun ne ya ce dole dole sai ya karya da wancan sannan su ma iyalansa haramun ne su tilasta masa cewa dole sai ya ba su abin da bai da shi shine liyun fi bi sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah sannan wajen in za a saki mace Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan ala al muttaqin in dai kana tsoron Allah Allah ya ce in zaka saki mata to zaka bata kyauta kafin ka sake ta to sai Allah yake cewa wa matti'uhunna alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf Allah ya ce in za a rabu wannan mut'atu talaq din ana bayar da shi ne gurgudan yalwan arziki wanda yake da yalwataccen arziki ya bada gurgudan arzikin sa wanda kuma arzikin sa kuntatacce ne ya bada gurgudan arzikin sa amma dai a kyautata a duba Allah ya ce a lissafa gurgudan abin da kake da shi gurgudan abin da zaka bayar muna fahimta ko idan mutum mara kuɗi ne bai da kuɗi da yawa zai rabu da mata sai kullu 5000 ɗinsa ko 10000 ya ce gashi na baki jari ki je ki kananan sanawoyi a gida wannan mutatul balaki ne. In kuma yana da arziki yalwatacce, arziki yalwatacce, sai ce to za a saya miki keke na fef kisa akan titi a dinga kawo miki balance. Eh to kaga wannan shine wa mati'un alal musi qadaruhu alal muqtid qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Kagan baka da kudin mutatul talak sai ka rike tayi ko ya ba su saki. Eh na'am. Wannan zalimin li nafsihi kenan. Ka san ni yanzu ina samun korafi da yawa daga wajen mata cewa akwai mazajen da in za a yi abinci a gida ma miyansa daban ne da na iyalansa. Wai shi zai je haɗo kuɗin kayan miyansa da nama ko kifi a masa miyansa daban ajiye a ɗakinsa, duk sanda zai ci abinci shi zai ɗauko a ɗuma masa, su kuma sai ya bar su da kaga wata miya yadda ka san an wanke kai. Haka zai bar su. Kuma na taɓa faɗa ma wani bawan Allah, na taɓa faɗa wa wani majalisi cewa in na baka aiki yanzu ka fita bakin titin da in mun tashi daga karfe 9 zuwa karfe 10 da wani abu na dare, ka zauna wajen mai shayi ka gani kwastomomin kashi 70 cikin 100 masu mata ne, kashi 70 cikin 100 su masu aure ne, masu aure ne, saboda mafiya yawansu su ne wadda Allah yake yalwata musu, maimakon kuma ya ba ma iyalan sai ya fito waje shi ya zo ya mori mai kyau, bayan ya gama ya yi tadinsa kuma sai shiga gida ya tura kofa ya shi can turakansa ya je kwanta ya bacci. Ka je ka duba ka gani mafiya yawan kwastomominsu masu zuwa cin indomie da kwai mafiya yawansu masu aure ne, mafiya yawa. Wannan kuma ka gaba daidai ba ne. Mace an ce in da ka sake ta ma in kana da yalwa ka ba ta kyauta mai gwabi, ina kuma tana zaune a cikin gida, ina ga wacce take zaune a cikin gida. Saboda haka wannan kaga kuskure ne, ba daidai ba ne. Wannan al'adar mafiya yawa tana cikinmu, musamman wannan abin da yawan mata suna kawo korafi a kai cewa zai zo ya siyo kayan miya mai tarin yawa a masa miya ya zuba da namomi masu tarin yawa a ji a sami masa ɗakinsa a cikin durowa. Shi babba ne shi. Abincinsu suna ci ne cikar ka mutu. To kaga wannan ba daidai ba ne. To wannan kuskure ne. Wannan kuskure ne. Ai misali, kar mu sauka kan asalin maudu'i, amma yanzu misali ita matan da ka aure ta. Wato akwai abin da zaka kula shi ne. Ya kamata in ka samu, to ita ce ta farko da za ta fara gane wane ya samu. Domin yanzu yau in kana da kuɗi, in ka saya ma mutum 10 gida, Allah ya kiyaye, ka samu karayin arziki, in an tashi fa ba zuwa za ka karɓe gidajen da ka saya ma mutane ka sayar ba, wadda take ciki shi za ka sayar. Kenan in talauci ya zo ita ce jikinta zai fara gaya mata. To ya kamata kuma in yalwa ta zo ta zama cikin farko-farkon wanda za su gane an samu. To ka gani kan akai matakin sai da gida. In ka ce zaka sayar da gida ta ce akwai list ina kaza ban dinka ba a dauka a sayar, akwai gold ina kaza ina da shi ban dauka ba a dauka a sayar. Kuma ni yanzu nayi kiyasin wani abu musamman ni a wajen mahaifiyata, kuma na lura cewa mafiya yawan matan mu na Hausawa da yawan su wanda suka fahimci rayuwa haka suke. In ka dauki 100,000 ka bata, to 80,000 zai kare ne akan ka kai da ƴaƴanka. 100,000 in ka bata, to 80,000 zai kare ne akan kai da ƴaƴanka. A lokacin ne za ta canza maka kula da kofi da cokali da plate, a canza maka labulen ɗaki, a suma turaren wuta, wata mata su yi maka wani sutura a canza mai ayyukan littattafan makaranta a canza musu jakan makaranta a canza musu kaza in ta moru wani abu a cikin ɗarin nan bai wuce 20,000 ba bai wuce 20,000 ba da to haka suke dama ga wanda suka fahimci rayuwa so a shikenan kaga bai kamata kuma mutum yana samun abinda Allah ya yalwata masa kuma wato abinda ya kamata jama'a mu fahimta shine shi fa ciyar da iyalai da ba su daga yalwan da Allah ya baka ku ba mustahabi bane ba wai in kaga dama bane ai a'a in dai akwai dole ne in akwai dole ne in babu shikenan amma in akwai dole ne in su ba san akwai ba ai Allah ne ya baka ya san akwai dole ne domin arzikin iyalanka ciyar da su ba naka bane nasu ne Allah ya bayar ta hannunka in ka rike kai zalunci nasu ne Allah ya bayar ta hannunka in ka rike baka ba su ba daidai kake da gwamnatin da ya sace kudin jiha matsayin ku daya da kai da shugaban kasa da ku da chairman da ya sace kudin karaman hukuma duk matsayin ku daya saboda shi ma gwamnatin ba kudin yan jiha bane ya biyo ta hannunsa ya biyo ta kansu kai ma kudin iyalanka ne ya biyo ta hannunka ai ka take ka biyo ta kansu so kaga wannan ba daidai bane Allah ya sa mu gyara eh wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara shi yasa mafiya yawa zaka ga zamantakewar mu yanzu mata ni in sun zo sun kawo min korafi kaza 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 idan je da su ajiya ki hakuri duk gidan duniyar nan kika ji zama hakuri kawai ake eh ki hakuri saboda yanzu su mata akwai karatun da ba karantawa mata in ka zo da su ka ce ai bai kyauta miki ba ya zalunce ki ya cuce ki kaza kaza to wata kwarin gwiwa zaka kara mata akan rashin hakuri amma ta yi abin da zaka yi shine hadani da mijin naki amma ke kuma ki yi hakuri eh ba gidan da yanzu ba zama hakuri ake ba ko ina zama hakuri ake kaga ki shanye ki yi hakuri ki shanye ki yi hakuri din dama akwai wasu daga cikin su wanda in sun kawo matsaloli akwai wacce za ta iya minti 10 tana maka bayani ba damuwanta ka bata mafita ba damuwanta kawai ka saurare ta ka ce ba kyauta mata ba shikenan ka gama da ita ka gama da ita da ta gama jawabi ta ce dan Allah yanzu malam abin da ka mun na kyauta a ba kyauta miki ba shikenan assalamu alaikum ita babun ta to ita an sallame ta ta dan samu relief saboda an ce ba kyauta mata ba to shi yasa galibi zamantakewar zaka ga yanzu dama zaman hakuri ake yi ka'idar musulunci kuma na'am eh wacce ta nema ita ce ta nema saki zai sake ta ka'idar ita ce idan ya ga cewa zai iya sakinta to sai sake ta idan ta nema saki misali ta ga cewa zaman auren ba zai yi ba sai ta nema saki to akwai abin da ake ce ma khulu'i anan ita ce za ta fito da wani abu ma ba shine zai ba da wani abu ba yawwa domin shi in shine aradin kansa ya sake ta to dai maidaita gidansu ne kuma nauyi zai kara ma gidansu to shi yasa aka ce ya ba ta wani abin da in ta koma gida za ta rage ma gidansu nauyi amma in ita ce ta nema saki to haƙi baya kan shi ka'ida ma ita ce za a yi khulu'i shine alƙali ne zai raba auren shine sai ce to in kin yadda za a kashe auren amma abin da ya baki a matsayin sadaki zaki mai rimshi sadakin ki nawa aka bayar lokacin aure 150,000 to zaki mayar mai kayansa sai sake yi to wannan shine khulu'i sai alƙali sai raba auren kaga wannan ita ta nema saki saboda haka ita ce ma za ta kawo wani abu ba shine zai kawo wani abu ba amma in shine aradin kansa yaji cewa zan saki wacce to zai bata mutatu talaka saboda ya rage mata radadi da zafi domin wacce ba ita ne mai saki ba ai a bisa al'ada shine ana tsammanin an sake ta za ta ji zafi za ta ji radadi to wannan abin da zai bata na mutatu talaka dan ya rage mata zafi ne amma wacce ta ne mai saki kaga sakin ba zai mata zafi ba kenan hasali ma wata kila tana ganin cewa sakin ma yafi zama auren dadi idan wai ba haushe ke cewa wai duk abin da ya kuro bira daga dami ya shiga wuta yafi me ya bi wutan zafi to wannan shine Allah ya sa mu dace
amma karɓar da mu yadda ya amfani wani idan ta nemi saki dole sai kwalisi zan da cikin mene ne
zafi ne
cikin idan ya kasance yana cutar da ita ai bai kamata ce zai zai amma
idan yana cutar da ita, yana zaluntanta. To wannan dama ka'idar musulunci na zamantakewar aure abu biyu ne, ko ka rike ta da kyau ko kuma ku rabu lafiya. Abinda Allah yake cewa kenan, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf. Ko ka rike ta ku zauna lafiya ko kuma ka ku rabu lafiya. Ba na uku, ba a zaman cutarwa a ce wai a zauna zaman hakuri, a'a, ko a zauna lafiya ko a rabu lafiya. Wannan ita ce ka'ida. Abinda ake nufi shine da la ayukhulu shine ana zauna lafiya. An bincika an ga ba wani abu yake mata ba, cutar da ita yake yi ba. Ita ce a radin kanta take so a raba auren, haka kurin wata kila yanzu ba ta bukatar sa, tana so a raba auren, shi kuma zai ce yana son ta, to sai a ce ayukhulu. Amma in yana cutar da ita ne, yana zaluntanta, to wannan ka'idan da ma musulunci ya faɗa mana ka'ida biyu ne, ko ka rike ta lafiya lau ko kuma a rabu lafiya. Shi khulu'i ba zai tsaya tsakanin mata da biji ba, sai an je gaban alkali ko kuma an tara waliyai. Yawa, amma idan ya zama na cewa shi mijin yana cutar da ita, to wannan khulu'i ma bai taso ba. Tun farko za a zo a zauna, wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, a kawo waliyansa, a kawo wakilansa, a kawo waliyanta, a zo a zauna, meye matsala? A kira su a yi musu nasiha. In ya sake, a kira su a yi musu nasiha. In ya sake, in yurida islahan yufiqillahu bainahuma, in ana so a sulhunta, Allah zai datar da tsakaninsu. In zaman shine sulhu, Allah zai datar da su a zauna. In rabuwan shine sulhu, Allah zai datar da su a rabu. Daka in abu ya ki ci, ya ki cinyewa, to dama abinda ake shine a raba aure. Dan zaman aure ba zaman bariki bane, ba zaman daji bane, ana zaman mawaddatan warhama ne, zaman tausayi ne da jin kai. Daga sanda wannan kuma ya fita, kuma zaman aure ya tashi aiki kenan, to sai kuma a rabu. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Alaikum assalam. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wannan fa'ida ce mai kyau. Ita mace ko miji, addu'an ɗayansu ga ɗaya karɓaɓɓiya ce. In miji ya ruka wa matarsa ko mata ta ruka wa mijinta, Allah yana karɓa. So galibi, musamman 'yan uwanmu mata, idan sun tunzira sun iso nan, to maimakon su mishi addu'a ma su ne mishi albarka. Akwai wacce idan ta tunzira, inda tashi huce mummunan addu'an da tsinuwan, sai ta yi a kan ɗan tana son sakon ya isa zuwa ga uban. Akwai wanda yake faɗa mun cewa da suka samu matsala da matar tasa, akwai Esther, idan ana kwance cikin dare ana zafi, yarinya ta tashi tana ta kuka, mu yi hakuri da yanayin yadda ya faɗi magana, sai ta daga yarinyar ita ce gashi matsalan ba ubanki bane mai kula da kamfanin NEPA, ballantana ya ba mu wuta. Ma'ana abin nufi shine tana faɗa mata maganan ne don ta huce haushin da yake tsakaninta da mijin nata, saboda haka ita ce gashi ubangi ba shi bane mai kamfanin NEPA, abin ya masa zafi ya gane cewa wai ga Esther nan tana jin zafi amma ba iya sinana mata komai. Kaga sako ya isa, kaga irin wannan wani lokacin su in sun tunzura to maimakon ba su yi addu'a sai su yi tsinuwa, inda tashi sai ta hada da 'ya'yan. Kuma wani lokacin wasu mazajen suna ba da kofa akan wannan, misali yanzu na taba gani da idona ga uba ga uwa ga ɗanan, sai ita uwan suna rigima da uban, sai ɗan ya yi laifi sai ta zagi ubansa, wallahi sai uban ya ce da ita wai ai bata masa adalci ba, saboda shi in ya tashi zagi ai ba zagin uwan ɗan sai dai zagi ubansa, saboda haka ita ma in data zagi ta zagi uwarsa kar ta zagi ubansa, inda shi in ya tashi zagi kansa yake zaga ba ita ba, da haka ita ma in data zage shi to ta zagi kanta kar ta zage shi. To ita ko dama ta tashi zagin so take ta isar da sako zuwa ga uban tunda yana zaune, ya fahimta, to ita dura mishi a shan. So addu'o'in mace ga mijinta karɓaɓɓen addu'a ne, kuma abinda ya kamata mata su gane shi ne gyaruwan mijinki, gyaruwanki ne ke da 'ya'yanki, idan ya ɓaci ya lalace to ke da 'ya'yanki ba kun samu matsala, kun samu matsala. Na farko dai ko da an raba aure baki isa ki tsame kanki, baki isa ki tsame shi daga tarihin rayuwanki ba, don 'ya'yan da kuka haifa da shi dole a jingina su zuwa gare ki da wa kuka haife su da wannan uban, saboda haka dole har abada yana da alaka da ke, baki isa ki cire shi a tarihin rayuwarki ba, ko da ya zama mutumin banza babu kuma yadda kika iya, ba yadda kika iya, dole in kin zo lissafi ki ce 'ya'yana wane ubansu shine wane, 'ya'yana kaza da kaza ubansu shine wane. So ayi addu'a mijin ya gyaru shine abin da yafi alheri, shine abin da yafi alheri. So irin wannan, akwai wacce ta zo ta same ni ta gama korafi akan mijinta, na farko dai ta aure abokina ne, sai ta zo ta same ni sai ta ce mallam abokinkan nan bai da kirki, sai na ce mata haka duk mazan duniya muke ba mu da kirki, ni ma da ke kawo min ƙaran ban da kirki ni ma, haka muke gaba daya. Ta ce min eh, nace mata eh kwarai kuwa, duk duniya ba namiji mai kirki, kin san wannan namiji mai kirki, tace akwai babansu. Sai nace mata hashi ba shi da kirki, je ki tambayi mamanku, in dai mace ce za ta yi maka hisabi baka da kirki, sai dai in ka samu yar mutunci sai ta rufe rashin kirkin kan ta bayyana kirkin, saboda haka yace ni ma yanzu da ki kawo mun ƙara haka nake, ko ni kika aura to za ki je ki kai ƙara wajen wani abokina ki ce wani bai da kirki, ba wani abu bane. Yace mata amma ni na san shi muna zaune da shi sama da shekara 10, mutum ne wanda yana da saurin hawa, sannan kuma duk yadda ya hau to saukansa ba wahala. To matsalar ita ce shi in aka fara magana ya fi sata ya hau da sauri, ita ma sai ta bi shi zaura, maimakon ta sa igiya ta jawo shi, in ya haura ita ma sai ta bi shi zaura, da haka da ya fara fusata ya fara fada ita ma sai ta fara fada tana rawan jiki. Sai ce mata yanzu abin da yake so da ke shi ne, duk ran da ya zo ya yi miki ba daidai ba ya fara fada, ko da ke ce ba ki da laifi, ke ce mai gaskiya, ya haƙuri kar ki hau ki sauko, don ni karen kana da ta kawo min ƙaran ina faɗa tana haurawa. Zata to ni kuma ni ba ni ne mijinki ba, ni ne miki rashin mutuncin nan ba. yawa saboda kai ita tana mun magana ne a fusace saboda tana so in ni gamu da shi isar masa da sakon a fusace da ta fadi dan ci da kan ce mata amma abin da yake so da ke shine idan kun je gida ya haura ke ki sauko kasa ki gama sauraron sa gaba daya duk bayan ya gama ki ce da shi kai mijina ne ba zan yi fushi da kai ba kai hakuri akan abin da na maka ki haka na kwana biyu bayan kwana uku ki zo ki same ni ki fada mu ya kai wallahi bayan kwana uku na sa kafa na kinin dan shiga makaranta ne ganta a tsaye sai ai na bu minti 30 na zo jiran ka nace to me ya faru ki wallahi kaman ba shi ba shi ba shi ne canza ba ke ce kika canza dama ke ce ba ki fahimce shi ba nace to matsalar ku kuma ta galibi shi ne siffar ku kuma ta siffa ce ta ai muku tsawa sannan ku kuma ku yi lallashi to matsalar ku kuma ita ce ku in kun tashi wai sai ku ce kuma za ku dauki siffan tsawa ku daura ma kanku dan haka yana daga murya kina daga murya to ba za su na lafiya ba dan shi namiji a gida ke ana so ki dauke shi ne a matsayin sayyid shugaba kisa Allah ya ce game da kissar matar annabi wannan matar a zamanin annabi yusuf yace wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyida haladal bab kin game da sayyida hawa ne ne sayyida mijinta ki ana so ki dauke shi ne a matsayin oga shi kuma daukan da zai miki zai dauke ki a matsayin kawa shine wa sahibatihi kenan kawarsa daga kin ga ita kawa abinda ake mata shine a jawo ta a bashi a bata shawari ayi wane ne shi kuma oga kasa ake da murya lokacin da yake magana amma ku ba ku daukan wannan daga in kin tunzura shi ma ya hauke ma kin hau yana jin mulki ke ma kina jin mulki nace mata shi namiji koda ba a gidansa ba yana da wannan mulkin da Allah ya halicci namiji da shi akwai jin ya kai jin ya isa wannan jin ya isa gidan ba nashi bane amma yana da mulki daka yi samun matashi a gida shi ke kafa dokoki a cikin gida bayan kuma ba gidansa bane shi ne mai kafa dokoki a gida kar wani yaron da ya sake kaza kuma ba gidansa bane ba shi yake ciyar da yaran ba ba shi yake ciyar da gidan ba amma yana ginda ya dokoki a cikin gida to ina kuma ga gidan da shi yake ciyar da gidan kuma ki ke zo ki daura ki ce wai ke wai wallahi ginda ya miki sharuda ba ke ce babba ke ce mai ba da doka a cikin gida ke ce mai ba da umarni a cikin gida wannan ba zai yi ba saboda haka namiji in ya hau to ke kuma mace sai ki sassauto ki zabo kalmomi masu kyau masu dadi wajen wato kwantar da hankalin miji da kuma bin mijinki a hankali ki saboda haka ki kuma sai take ce mu wai amma dai ina ce ban fada masa tazo jina ba wai din kai ta gaya masa cewa tana da bukata ne za ta fita za ta je kaza za ta zo makaranta to sai ta zo amma dai bata gaya masa cewa in ta zo makaranta za mu yi magana da ita ba nace ai tunda nace miki ki je ki kaza ban yi magana da shi ba aiki kawai ne ba ke ki je ki jaraba kuma gashi ya tabbata yanzu da na je na ce masa matanka ta kawo karanka waje na tayi kaza in ya ko ba sai dinga ganin ki da wannan cewa kin je shikenan duk yadda zaki da shi ba zai fahimta ba wannan abun yana zuciyarsa yana ran shi amma yanzu a hankalce gashi nan kin wuce sannan kuma ki bi shi addu'o'i ki ta mishi addu'a in zai fita rike jikin sa ki ta zuba mishi addu'a ki sulfa mishi addu'a Allah ya kai ka lafiya dawo da kai lafiya sa maka albarka ki canza sai ki ga ya canza shi ma amma kaga matan musu su ba haka suke ba galibi su abinda suke so shine su su zama su ne masu fada aje a cikin gida shine mijin shine mai ciyar da gidan amma ita ce ranki shi dade a cikin gida kaga kuma wannan karatun ba zai yi ba fa wannan karatun ba zai yi ba Allah ya sa mu dace to sai mu dakata nan tunda mun sauka daga maudu'i mun koma wani fanni Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu gidajen mu Allah ya kara musu aminci da zaman lafiya Allah ya kara hada kawunan ma'aurata ya kara musu albarka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya mana albarka albarkacin rayuwar mu ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu abinda muke karanta Allah ya bamu ikon aiki da shi Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka Allah ya albarkaci ne mu ya albarkaci kasuwancin mu ya samu gama da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.